الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 17 ga watan Safar shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan 12 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata duk da cewa wani ɗan uwa yana neman ƙarin bayani dangane da gwalgwadon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace yau da gobe dangane da karatu a cikin salloli na lokaci biyar lalle kasancewar gwalgwadon karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi a cikin salloli biyar wato ya sha bamban daga wata sallah zuwa wata a sallar asuba kamar yanda malamai suka buddiddigi suka gano gwalgwadon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake na karatu yana karatu mai tsawo a sallar asuba kamar yanda hadisi ne sahihi sahabin da ya rawaito yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a sallar asuba yana karanta aya 60 wato zuwa 100 aya 60 zuwa 100 haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace yau da gobe wani lokaci a hajjinsa na ban kwana an samu ya karanta suratul kur a sallar asuba an gane ko wani lokaci kuma an samu ya karanta suratul kaf a raka'a wadda take ta farko a raka'a ta farko ya karanta suratul kur haka nan wani lokaci a raka'a ta farko ya karanta suratul kaf wani lokaci kuma yana karanta wato surorin da ake kiransu da kisarul mufassal kisarul mufassal wato su ne irin su izashshamsu kuwirat an gane ko ko kuma in aka ce kisarul mufassal domin su akwai diwanul mufassal akwai kisarul mufassal akwai ausadul mufassal idan aka ce diwanul mufassal shine zaka kama tun daga suratul kaf sai ka zo suratul inshiqaq wa'annan su ne ake kiran su diwanul mufassal idan aka ce ausadul mufassal daga suratul inshiqaq wato zuwa suratul tin an gane ko kuma mu ce zuwa suratul duha ƙarshen ta kenan idan aka ce kenan kisarul mufassal shine kenan daga suratul shar har zuwa nas to dan haka an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yana karanta waɗannan gajerun wato surori a cikin sallar ta asuba har ma wani lokaci an samu ya karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha a raka'o'i biyu a sallar asuba a raka'a ta farko ya karanta ta ta biyu ma kuma ya sake maimaitata har shi marwayacin yake cewa shin ni dai ban yi sani ba shin mantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ko kuma da gangam ne yayi don mu san da cewa ba laifi. A ta farko ya karanta suratu Zilzal, a ta biyu ma kuma ya sake maimaitata. Haka wani lokaci an samu ya karanta Falaki da Nasi a sallar Asuba, amma ana cikin hali ne wanda yake na bulaguro. Dan haka dai abinda muke so mu gane ita sallar Asuba iya abinda yake karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawaye ta karatu yau da gobe, amma ba laifi wata rana akan iya takaitawa. Sannan abinda ya shahi ita sallar ta Azhar, ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsawaye ta karatu illa kasancewar bai kai ba tsawaitawar da yake a sallar Asuba. Gwalgwadon iya abinda yake karantawa a sallar Asuba, a sallar Azhar a kowace raka'a yana karanta gwalgwadon aya 30. Gwalgwadon aya 30 a kowace raka'a a sallar Azhar, haka aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karantawa. Wani lokaci an samu ya karanta suratu Tariq da kuma wassama'i zatil buruj da irin su wallaili iza ya gisha, irin su izar sama'un shaqqat. Wannan duka an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta su a sallar Azhar. To dan haka a takeici ita ma sallar Azhar ana buƙatar a tsawaita karatunta yau da gobe, kenan a kowace raka'a gwalgwadon aya 30. Sannan sallar ta Asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu karatun da bai kai tsawaitawa ba da yake a Azhar, domin abinda malamai suka gano a sallar Azhar la Asar kowace raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta gwalgwadon aya 15. Aya 15 haka aka samu yana karantawa a raka'a ta farko da raka'a ta biyu, wato a sallar ta La'asar. Sannan wani lokaci an gane ku, kenan wannan sune gwalgwadon abin da yake. Kenan ita La'asar ba a buƙatar a tsawaita karatu, don haka malamai suka ce ita abin da ake buƙata a takaita. Haka ita ma sallar ta magariba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana takaita karatu baya tsawaitawa. An samu ya karanta Wattini Wazzaitun, sannan kuma an samu wani lokaci ya karanta Diwanul Mufassal, irin su suratu Tur, irin su suratul Mursalat. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta su a sallar ta magariba. Wani lattin ma an samu ya karanta suratul A'raf aya 206. Wani lokaci an samu ya karanta suratul Anfal a sallar ta magariba. Don haka kenan karantarwar sa sallar ta magariba ba a tsawaita ta, amma wani lokacin ba laifi akan tsawaita. Amma abin da ya nace karatu yake yi wanda yake gajere a sallar ta La'asar kenan da sallar ta, wato sallar ta magariba. Tunda mun yi bayanin La'asar a kowace raka'a gwalgwadon aya 15 yake karantawa. Sallar Isha ita ko an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta Awsadul Mufassal. Bayani ya gabata in aka ce Awsadul Mufassal kenan tun daga suratul Inshiqaq har zuwa suratul Duha. Don haka an samu yana karanta suwar Shamsu wa Duhaha da suwar Laili iza ya gisha, irin su La Uqsimu Bihadhal Balad, irin su Izas Sama'u Shaqqat. Wani lokacin an samu ma ya karanta Wattini Wazzaitun a raka'a ta farko a sallar ta Isha. Don haka kasancewar ita Isha shine malamai suka ce abin da yake sunna karatu tsaka-tsakiya, shi ba mai tsawo, shi ba gajere ba. Don haka suka ce La'asar da magariba su kuma abin da ya dace a takaita karatu kar a tsawaita. Azhar nan Asuba da Azhar su ne ake tsawaita karatu. An gane ku? Kenan abinda muke so mu gane na cewa game da tsawaita karatu a sallar ta La'asar da sallar ta Asuba da sallar ta magariba yau da gobe, wannan sabanin sunna ne. Amma ba da yake wata rana kana iya tsawaitawa, domin ya tsawaita ya karanta aya 206 a sallar ta magariba. Haka ita sallar Isha karatu ake bukata a yi daidai wa daida. To amma ba da yake wani lokaci dama ta kan bada akan iya karatu mai tsawo, amma ana ce a ce kullun karatu mai tsawo za a yi sabanin sunna ne. An gane ko? Kamar yanda ita Asuba karatu mai tsawo yake yi aya 60 zuwa 100. To amma wata rana an samu ya karanta Falaki da Nasi a sallar ta Asuba. Tambaya ta biyu dan uwa yake cewa mutum ne ya nemi dukiya ta hanya wadda take haramtacciya. Kamar misali mutum ne ya samu dukiya ta hanyar da bata halatta ba, menene hukuncin wannan dukiya, kuma dukiyar ya tattala ta har ma ta bunƙasa. Ba yau ba yake amfanin kansa da wannan dukiya da duk wasu abubuwa na bukatunsa, kuma lokaci ya ja, kuma har yau akwai sauran dukiyar, yaya al'amarin sa yake? A farko, abinda muke so mu sani, duk mutumin da ya tara dukiya ta hanya haramtacciya, in ya san da in bai san da haramcin haka ba, to lokacin da wa'azi ya cin masa, daga ran nan sai ya dakatar da neman dukiya ta dukkan wata hanya da Allah ya haramta. Sannan duk wannan dukiya da ta gabata da abin da ya rage, wannan kuma matsayin shi halaka ne a wajensa. Kenan wannan a ka'ida, in bai san da haramcin haka ba. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada fayantakimu man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ubangiji Ta'ala ke cewa, wa ahallallahu al-bay'a, Ubangiji Ta'ala ya halitta wato shine siye da sayarwa, wa harrama ar-riba ya haramta cin dukiya ta riba. Sai ya ce, faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi, duk wanda ya yi dumu-dumu da dukiya ta riba a hali wanda yake na rashin sani, gargaɗi daga wajen Ubangijinsa sai ya zo masa, aka karanta masa Al-Qur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka tabbatar masa da haramcin haka, Ubangiji Ta'ala ya ce, fantaha, ya taka burki, ya daina daga ran nan. Falahu ma salaf, Ubangiji Ta'ala ya ce, ya cancanci duk abin da ya gabata. Duk abin da ya gabata na wannan dukiya halakkinsa ne. An gane ku? Sai ya ce, wa man ada, ya ce, amma ko wanda ya koma cin dukiyar riba. Kenan bayan ya san haramun ne, Ubangiji Ta'ala ya ce, fa ulaika ashabun nar, waɗannan su ne ɗan wuta in kiyama ta yi, kuma su masu dawwama ne a cikinta har abadan abada. In sun halitta haka, idan ku basu halitta ba, za a azabtar da su gwargwadon laifinsu a ƙarshe, inda imani tare da su ko mun kankanta shi a kai su aljanna. Kenan a nan abinda muke so mu gane, wannan aya dalili ce akan duk mutumin da ya nemi dukiya ta hanya haramtacciya ya tara ta akan rashin sani, idan wa'azi ya cin masa ya daina, to wannan duk abinda ya gabata halaka ne. To amma menene hukuncin mutumin da ya san da haramcin haka? Idan ya tuba, wannan dukiya tana iya zamantowa halak? Ba ta iya zamantowa halak. A nan a cikinmu kowa ya san sata da ƙwace haramun ne. Idan mutum ya je sata ya ce, bari mu ɗan rage, in mun tara wasu 'yan miliyoyi ka mun samu jari, in ya so sai mu tuba. Idan ya tuba, sai mu ce wannan abin da ya sata ya zama halak? Ba halak ba ne ba. An gane ku? Don haka a nan abinda muke so ka'ida, in dukiyar da mutum ya tara ta haram, in haƙuƙuwa ne na jama'a ya zalimce su ya nemi wannan dukiya, to yana daga cikin sharuɗa na tubansa, dole sai ya maida ma mai haƙƙi haƙƙinsa, in yana da halin maidawa. Idan ba shi da halin maidawa, ya nemi shi mai haƙƙin ya yafe masa. An gane ku? Wannan shi ne sharaɗi daga cikin sharuɗa wanda yake da tuba. In kuma kasancewar tsakaninsa ne da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ya kafa wata sana'a haramtacciya ya nemi dukiya, kuma ya san da haramcin wannan sana'a, ran da ya tuba, iya abin da ya dace a kan shi, duk abin da ya tara na wannan dukiya ya tsarkaka ya kubuta, ya fitar da kansa daga cikinta. Wannan shi ne ka'ida. An gane ku? Wannan kenan wanda ya san da haramcin haka, sannan shi ya fada, kenan wannan dole sai ya tsarkaka game da wannan dukiya, domin wannan dukiya tuba baya mai da masa cewa halakce, dama ya san da haramcin kuma ya je ya nema. To, sarrafa ta, in kamar babu haƙuƙuwan jama'a, abinda zai yi sai ya yi ƙoƙari ya sarrafa ta akan wasu hanyoyi waɗanda suke na amfani jama'a ta musulmi, amma fa kar yayi tsammanin zai samu lada ba, saboda ba dukiyar shi bace ba halakkin shi bane. Duk wani aiki wanda yake na alkhairi, ba a samun sakamakon lada akan shi sai idan dukiya ce ta halak. Ta hanyar kenan da zaka sarrafa wannan dukiya, da mutumin da ya shiga cikin mawuyacin hali, duka ana iya taimaka masa da wannan dukiya.
da kamar misali gyara hanyoyi da wasu rijiyoyi duk ana iya yi akan amfani jama'a amma kar ka yi tsammanin zaka samu sakamakon lada akan wannan saboda ba dukiya bace ba ta halak ba ta ka bace ba na'am kamar ni kamar misali mutumin da yayi sallah
kaman hada sallah da wata sallah ba tare da mutum yayi magana ba ko ya ba wani wai akwai hani game da wannan hadisi yayi
ganda wai misali ka sanance daga sallah ta farilla ba tare da magana ba kuma ka tashi kai wata sallah akwai hani akan haka lalle ita sallar juma'a akwai hani tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an sanance daga sallah ta juma'a ba tare da ka canza wuri ba ba tare da kai zance ba kai tsaye ka tashi kai nafila wannan akwai hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka tashi in ma ka fita daga masallacin yaso ka dawo ko kuma ka koma gefe ka dan canza wuri kenan a dan samu ko wani zance tsakaninka da wani ya gitta to wannan shine yake baka damar cewa ka kan iya yi nafila amma ba tare da haka ba haramu ne hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake hanin sadar da sallah ta nafila da sallar juma'a ba tare da zawwa da wani abu wanda zai rabe tsakankaninsu don haka a ka'ida a masala wannan ta biyu shi kasancewar anan duk tuba shine yake shafe dukkan wasu abubuwa waɗanda suka gabata yanzu misali kaman kafiri ne yazo yi musulunta amma kafin ya musulunta ya jima yana ta'addanci yana zaluntar musulmi ya zubar da jinin su ya kwace dukiyar su ya yi dai duk wasu ayyuka na asha idan ya musulunta ba maganar abibiye shi akan waɗancan ayyuka wannan musulunta dai ya shafe masa laifin kafirci balantana zaluncin da ya ma jama'a da sauran wasu abubuwa wannan shine ka'ida koda yana kafiri ya san cewa haramu ne zalunci yayi zalunci to wannan shi in ya musulunta ba maganar abu bayan shi akan duk wasu laifuka da yayi koda yayi kisan kai ko me yayi indai kafin ya musulunta yayi waɗannan to in ya musulunta ba maganar abu a masa bita da kulli amma shi musulmin da ya san da haramcin abu kuma yazo ya aikata shine wannan za a masa bita da kulli dole sai an bu bayan shi kamar yanzu misali barawo aka kama shi a matsayin sa na musulmi kaga kasancewar yanke masa hannu da za a yi wannan bai sirre yadda hukumar jama'a ba ko wannan yanke hannu doka ce ta Allah amma wannan abin da ya sata na jama'a yana kan shi sai ya maida musu ko kuma ya nemi su yafe masa an gane ko yanke hannun doka ce ta Allah amma abin da ya sata na jama'a in yana tabbaci a hannunsa a kwace a maida musu in babu ya halakar da abun kinan ya nema ya rama musu a gaba ko kuma kasancewar ya nema su yafe masa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul hajj mun tsaya kitabul umra mun tsaya wato ƙarshen babi na 7 baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa duk mutumin da yayi umra kai tsaye bayan haji to ba maganar wato ba da hadaya an gane ko wannan babi da malam yayi domin ya warware mana wani ishkali dangane da watanni wanda suke na haji iya abin da yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Abdullahi dan Umar ya bayyana mana ma'anar fadar Allah subhanahu wataala da yace al-hajju ashhurun ma'lumat haji ubangiji ta'ala yace wasu watanni ne waɗanda suke sani to waɗannan watanni sune Shawwal da Zulqa'ada da Zulhijja watan shawwal shine kenan watan sallar azumi sannan watan da ke biyar shi shine zulqa'ada sannan kuma wanda ke biyar shi shine zulhijja kenan watan sallar layya to waɗannan ukun su ne ake kiran su watannin haji. Mun wuce da cewa duk mutumin da yayi umra a cikin wata daga cikin watannin haji kafin ya dawo gida a wannan shekara, Allah ya azurta shi da yin haji, sunansa mutamatti. Duk wanda ba dan Makka ba, idan yayi tamattu'i to dole ne sai ya bada hadaya. Me yasa? Saboda ya jefi tsuntsu biyu da dutse guda. Abu da guru daya Allah ya masa da cin yin haji da umra, don haka ya zama wajibi akan shi ya bada hadaya. Ya yanka rago ko abin da yake sama da shi. In ba rago ba abin ba kudin sayansa, to zai yi azumi uku a can Makka. Ran da Allah ya dawo da shi gida ya azumi bakwai, ga uku ga bakwai goma kenan. Wannan shine madadin hadayar da bai samu bai bada. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi zalika liman lam yakun ahluhu hadir al masjid al haram. To dan haka kenan anan wasu malaman sai suka tafi akan cewa watan zulhijja gaba dayansa wata ne wanda yake na haji, kamar yanda al imam Malik Allah ya ji kansa akan haka yake. Shi kwanukan haji ba sa fita sai watan zulhijja ya mutu. To amma mafi yawan malamai, jumhurin malamai, abinda suka tafi kwanukan haji kenan sune kwanuka wata biyu Shawwal da Zulqa'da, da kwanuka goma kenan na watan zulhijja, kwanuka goma na farkon zulhijja. An gane ko? Wannan sune domin kasancewar ya faɗa mana cewa alhajju arafa. Manzon Allah ya ce tsayuwa arafa ita ce haji. Duk wanda bai tsaya a arafa to bashi da haji. Shi kuma tsayuwa arafa na kasancewa a ran tara ga watan zulhijja, in ma ka tsaya a cikin yini. In baka samu tsayuwa a cikin yini to ka samu wani yanki na dare ka je ka tsaya kafin ketowa alfajir ran goma ga wata. To dan haka waɗannan kwanuka goma na farkon zulhijja shine iya abinda jumhurin malamai suka tafi akan cewa su ne kwanukan haji. Amma sauran waɗannan kwanuka duka ba a kirga su a cikin wannan, tare da cewa dai waɗannan kwanuka na bayan goma sha ɗaya, sha biyu, sha uku ana kiran su ayyamu mina, wanda ciko ne daga cikin ayyukan haji. To dan haka kenan anan shine malam na nuna mana cewa idan mutum ya zo yayi umra a cikin watan zulhijja bayan gama haji kai tsaye, shin me yake kansa? A takaice babu komai a kansa, kamar yanda ya zo mana da wannan hadisi. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jifa na karshe a ran 13, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada zango a wannan awadin muhassab. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha ta kai kukan cewa ya Rasulullah, yanzu duk jama'a za su koma da haji da umra, ni in koma da haji kadai? Manzon Allah ya ce dau hakuri. A lokacin nan ya kirayi dan uwanta, wato Abdurrahman ibn Abi Bakar. Manzo Allah ya ce maza haura ku mika goye ta, ku je can tan'im. Aisha ta dauko umra. Aisha suka je ta dauko umra, kaga bayan gama aikin haji ran 13 ga wata. To shine anan a cikin hadisin sai yake cewa faqaballahu hajjaha wa umrataha, Allah ya cika ma Aisha hajjinta da umrata. Wa lam yakun fi shay'in min zalika hadiyun wala sadaqatun wala sawm, babu wani abu wato akanta a cikin wannan umra da ta yi na hadaya ko sadaka ko azumi. Don haka dai a nan ka'ida abinda muke so mu gane, yau in aka ce 13 ga wata ga mutumin da ya jinkirta, in ya yi jifa na karshe a ran nan ma yana iya fita bayan garin Makka ya dauko harami ya shigo da umra. Kuma ba maganar wani abu akan shi na cewa ya bada hadaya ko ya yi azumi ko ya yi sadaka. Shine kenan a takaice baban da ya gabata. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babu ajri al-umrati ala qadri an-nasab. Qala haddathana Musaddad wa ibn Musarhad ibn Musarban. Qala haddathana Yazid ibn Zuray. Qala haddathana ibn Awun an al-Qasim ibn Muhammad وعن ابن عون عن إبراهيم وابن يزيد ابن قيس النخعي عن الأسود وابن يزيد ابن قيس النخعي أنهما قالا قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين
wa asduru bi nusuk baqila laha in tawhiri fa idha tahurti fakhruji ila tan'im fa ahilli thumma atina bi makani kaza walakinaha ala qadri nafaqatiki aw nasab aw nasabiki. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa ladan umra na kasancewa a gwalgwadon wahalar da mutum ya sha. An gane ku, gwalgwadon wahala, gwalgwadon sakamakonka. Idan ka wahala da yawa a umra, to za ka samu lada wanda yake mai yawa. Haka in ka kashe dukiya mai yawa, za ka samu lada wanda yake mai yawa. Kamar yanda a nan, wato Ibrahim ibn Yazid an-Nakai da shida Al-Qasim ko kuma mu ce Al-Aswad ibn Qais an-Nakai da shida Al-Qasim ibn Muhammad Allah ya ji kansu suka rawaito daga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda take cewa ya Rasulullah yasduru an-nasu bi nuskaini wa asduru bi nusuk tace ya Rasulullah yanzu haka za a yi mu koma gida Madina duk jama'a sun koma da ibada biyu ni in koma da ibada daya daya idan aka ce annusuk yana daukan ma'anar aiki daga cikin ayyukan haji duk wani aiki daga cikin ayyukan haji ana ambaton sa annusuk kamar tawafi zaka iya kiran shi annusuk safa da marwa zaka iya kiranta annusuk tsayuwa arafa zaka iya kiran shi annusuk saka ihrami zaka iya kiran shi annusuk hajjin gaba ɗayan ta zaka iya kiranta annusuk haka ita ma umra an gane ko dan haka in aka ce mansak shine wurin ibada amma ibada daga cikin ibadu wanda suke na haji kamar yanda Ibrahim alaihi salam yayin addu'a yace wa arina manasikana wa arina manasikana yace ya ubangiji na ina roƙonka ka nuna mana wuraren ibadar mu. Don haka Ubangiji Ta'ala ya ce wa likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuhu fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. To don haka anan take cewa yasdurun nasu bi nuskai ya Rasulullah yanzu jama'a za su koma da ibada biyu kowa ya koma da haji da umra wa asduru bi nusuk ni kuma in koma wato da ibada daya dadin fa'ida lafazin annusuk yana daukan ma'anar yanka an gane ku ko kuma mu ce yanka ko kuma mu ce abin yanka kamar yanda yake cewa kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin. Dan haka kenan dabbar da ake yankawa a matsayin ibada ake kiranta nasika wakila laha da ta kai wannan kuka nata sai aka ce da ita intaziri ki dan saurara wane ne ya fada mata wato shine shugaban halatta wakila laha intaziri saboda ai ba kowa ba ta kai ma kukan illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kar mu manta wato kiraya ta ce ya Rasulullah tace ya manzon Allah yanzu jama'a za su koma da ibada biyu ni in koma da daya sai aka ce da ita intaziri wato ki dan jira fa idza tahurti maza Allah yace idan kin tsarkaka ma'ana jini ya yanki fakruji ila tan'im maza Allah yace ki fita zuwa tan'im wanda tan'im shine yafi kusa wato da haramin Makka daga cikin dukkan wani sasanni na Makka idan ka fita kenan daga cikin harami babu inda yafi kusa da wajen harami sama da tan'im nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Aisha taje can shine yace fakhruji ila tan'im ki fita zuwa tan'im fa ahilli manzon Allah yace ki dauko umra ya gabata lafazin al-ihdari shine daukaka murya game da abinda mutum yake nihin yi haji ko umra sai manzon Allah yace thumma atina bi makani kaza in kin gama ki zo ki same mu a wuri kaza domin karin manta ya gabata inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawari da Aisha cewa in sun gama su tardo shi a nan wadul muhassab an gane ko yace al-ma'al qawlatakki inda zamu hadu manzon Allah yace mu hada ana
to kuma bayani ya gabata Aisha ta gama umra sun kawo hanya za su dawo Wadul Muhassab sai suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suna fituwa daga garin Makka shi yana shiga ko kuma shi yana shiga su suna fita an gane ko a lokacin nan ya tafi domin yayi tawafi wanda yake na ban kwana akan hanya dai suka hadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma iya abin da ya mata alƙawari in sun gama wato su isko shi kenan a hadu a nan Wadul Muhassab sai yace da mata walakin na hasani dai umrarki da zaki manzon Allah yace ala qadri nafaqatiki abusa gulgudan iya abin da kika kashe na dukiya au nasabiki ko kuma gulgudan wahalarki nan au tana iya zamantowa abinda take fa'idantarwa shine at-tanwi ma'ana nau'intawa kenan anan sai mu jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda wasu ruwayu suka tabbatar da haka don abinda mutun zai yi gulgudan wahalar shi gulgudan iya abinda ya kashe shine gulgudan iya sakamakon shi lada ko kuma ya zamanto kokonto ne na marwayici shi manzon Allah ya yi ala qadri nafaqatiki ko kuma ala qadri wato nasabiki abusa gulgudan abinda kike kashe na dukiya ko kuma abusa gulgudan wahalarki don haka dai kaida duk abinda mutun yayi ba ma umra ba kenan duk wani aiki na ibada kana samun sakamakon lada gulgudan iya wahalar da kasha an gane ko illa kasancewar wasu ibadu da Ubangiji ta'ala yake bambanta su da sauran ibadu saboda daraja ta zamani ko kuma ta wuri yanzu misali idan ka dauka harami na Makka ko harami na Madina idan kai sallan nafila raka'a biyu ta sha bamban da yin sallah ta nafila a duk ma wani masallaci wanda yake ba shi ba kuma tare da cewa can kai biyu kai shi ma nan biyu kai biyai wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa almasjid alharam manzon Allah yace sallah a wannan masallacin nawa manzon Allah yace tafi sallah dubu a wani masallaci wanda ba shi ba manzon Allah yace sai dai masallacin harami na Makka sai yace fa inna habi mi'ati alf sallah raka'a biyu in kai a masallacin harami na Makka wanda yake nan masallaci sai yayi sallah dubu dari sannan zai kai gulgudanka yanzu misali salloli na lokaci biyar idan mutum yayi sallar kwana biyu yana da sallar miliyan guda in a masallacin Makka kai sallar kwana biyu sallar miliyan guda kai ko in kai ta kwana biyu anan sallah goma gare ka kuma duka wahalar gaci to menene ya bambanta saboda darajar wurin shi masallacin Madina in kai sallah zaman dubu take masallacin Makka zaman dubu dari take masallacin Quds zaman dari biyar take to haka misali idan ka dauka yanzu qiyamul layl manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a duk dare na Allah shadi yake yi kamar yanda Aisha ta faɗa kuma babu bambanci tsakanin Ramadan da wani wata wanda yake na daban kuma abinda ake so ya zamanto mun nace akan haka to amma raka'a 11 da zaka yi a dare wanda yake na Lailatul Qadr in kai dace da shi ta bambanta da sauran dukkan wata nafila da zaka yi a duk wani dare saboda wannan ibada in kai dace a dare wanda yake na Lailatul Qadr daidai da ibada ta shekara 83 take wata dubu sai mutun yayi qiyamul layl ta wata dubu zai kama mutumin da yayi qiyamul layl a dare wanda yake na Lailatul Qadr to dan haka amma duk wasu ayyuka waɗanda suke na ibada in dai ba wanda wuri ya bambanta ko zamani ya bambanta duk abinda zaka yi na ibada bakin gulgudan wahalarka da abinda ka kashe na dukiya shine bakin gulgudan ladanka wanda ya sha wahala da yawa ladansa zai lullunka a wajen Ubangiji subhanahu wataala haka wanda ya kashe dukiya mai yawa kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar ma Aisha umrarta ba daidai ba take da mutumin da ta kanas daga birnin Madina ya taso domin yazo yayi wannan umra kuma yazo yayi haji ita bayan gari ne kawai ta fita haka da wanda ya biya miliyan 1 ya tafi da wanda ya biya miliyan 2 ya tafi ba dai bane ba gulgudan abin da ka kashe shine gulgudan ladanka don haka malamai suka ce a karkashin wannan hadisi kasancewar suka ce inda yafi mutun yaje ya dauko umra wato hijrana domin hijrana annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauko umra ya shigo makka bayan hijrana suka ce sannan sai tal'im inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Aisha amma tare da cewa Imam Shafi'i ya tafi akan cewa duk lokacin da wuri yafi nisa yace to wannan shi na fuso domin iya gurgurdan wahalar da kasha shine gurgurdan ladanka domin ita hijrana hanya ce ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan ya raba ganima ta yakin Hunay a cikin dare manzon Allah ya shigo Makka ya umra sannan ya koma hijrana ya wayi gari anan don haka da yawa daga cikin sahabbai ba su san da cewa cikin dare manzon Allah ya zo yayi umra ita kuma tan'im suka ce saboda yafi kusa an gane ko da harami daga cikin dukkan wasu sasanni wanda yake na Makka don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wato Aisha zuwa tan'im don haka in baka wajen tan'im ko hijrana malamai suka ce abin da ya kamata ka samu wurin da yafi nisa ka je can ka dauko harami ka shigo domin ladanka ya yawaita to shine yace walakinnaha ala qadri nafaqatiki manzo Allah yace sani dai umrarki da zaki ladanki zai kasance a gulgudan iya abinda kika kashi auna sabiki ko kuma gulgudan wahalarki annasab wato shine wahala kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi da fadar salaya masuhum fiha nasabun wama hum minha bi mukhrajin da fadarsa amilatun nasiba don haka annasab wato shine wahala shine yace ala nasabiki ma'ana abu sa gurgudan wahalarki don haka anan kenan mu muke so mu gane kada mumini ya ji zahin kashe dukiya ko min yawanta akan aiki na ibada iya abinda ake bukata kai dai ka tsarkake niyya kar ka waiwaya akan duk abinda ka kashe ka nemi sakamakon lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala gulgudan abinda ka kashe shine gulgudan ladanka in dala ɗaya ka kashe wannan dala Allah zai dinka ta su bakwai daga bakwai Allah zai dinka ta 700 daga 700 zai dinka ta iyayen da yasa kaga wanda ya kashe dala ɗaya da wanda ya kashe dala 1000 ba ɗaya bane ba an gane ko in kowa niyya ta yi kyau ladan su ba ɗaya bane ba gulgudan abinda ka kashe na dukiya shine gulgudan sakamakonka don haka magabatan kwarai wato Abubakar Allah ya kara masa yadda wato ya tsire fagen su saboda duk abin da ya mallaka ya sadaukantar da shi fi sabilillahi dukiyar da ya kashe ba wanda ya kashe ta a cikin musulunci irin shi irin su Uthman Allah ya kara masa yadda don haka yayi fice Ubangiji subhanahu wataala ya zabe shi ya fifita shi akan dukkan sahabbai ko kuma mu ce akan dukkan jama'ar da za su biyo baya har zuwa kiyama babu wani fiyayye illa Abubakar bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mu'tamiri idza tafa tawafal umra thumma kharaj hal yujzi'uhu min tawafil wada qala haddathana Abu Nu'aym huwa al-Fadl ibn Dukay qala haddathana Aflah ibn Humayd عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها أمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة لهدي فلم تكن لهم أمرة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنئت الأمرة قال وما شأنك قلت لا أصلي قال فلا يدرك أنت فلا يدرك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك أتى الله أن يرزقكها قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب فدعا عبد الرحمن فقال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بأمرة ثُمَّ فُرُغَ مِنْ قَوَافِكُمَا أَنْ تَبِهُكُمَا هَاهُنَا فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فقال فرقتما قلت نعم فنادى بالرحيل في أصحابه فارتهل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة وتوانم بابيني واندكي بياني قمد تشيوى مي أمرا إدني توافي توافينا أمرا كيس إيسي يفتد قبرن مكة hal yujizu sai yayi nufin fita daga birnin Makka a lokacin da ya gama umrar sa hal yujizu min qawafil wada wannan dawafi na umra zai tsaya masa matsayin dawafi na ban kwana ba sai yayi ba shine malam ya bude babun kenan da tambaya mutum ne yayi umra ya gama dawafin sa na umra kuma kai tsaye a nan zai bar birnin Makka ba tare da ya koma kwana ba wannan dawafi na umra zai tsaya masa matsayin dawaful wada to shine anan malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kharajina muhillina bil hajji fi ashhuril hajji wa hurumil hajji Aisha take cewa mun fita kenan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda dai bayani ya gabata a wata riwaya muhillina bil hajji tace muna masu daukaka muryan mu game da haji domin mafi yawan sahabbai lokacin da aka zo miqati iya abinda suka dauka na niyya shine haji kawai don haka tace kuma fi ashhuril hajji a cikin wata kenan daga cikin watannin haji domin ran 25 ga watan Zulqa'da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga birnin Madina an gane ku bayan sallah az-zuhr ran 25 ga watan Zulqa'da suka fita daga birnin Madina suka shigo birnin Makka a ran 4 ga watan Zulhijja a wata riwaya 5 ga watan Zulhijja shine tace fi ashhuril kenan kwana 9 suka yi a hanya ko kuma 10 tace fi ashhuril hajji a cikin watannin hajji wa hurumil hajji kuma da harami wanda yake na hajji fanazalna bi sarif Aisha tace sai muka sauka a dawan da ake kiran shi sarif wanda sarif yana kusa da Makka kafin a shiga Makka kenan sai aka yada zango wato a wannan dawa Aisha take cewa faqala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama li ashabi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fada ga sahabbansa yace man lam yakum ma abu hadiyu duk mutumin da babu hadaya tare da shi fa ahabba yasu an yaj'alaha umratan ya maida hajjin sa ta zama umra manzo Allah yace fal yafal yace maza ya aikata ma'ana duk mutumin da babu hadaya tare da shi an gane ko kuma yasu hajjin sa ya riki da wannan niyya ta koma umra manzo Allah yace ya aikata duk da cewa du'ar riwayoyin da suka gabata umarni ne kai tsaye manzo Allah ya ba su an gane ko bai kayyade ba da cewa wanda ya so cai duk wanda bai koro hadaya ba manzo Allah yace to niyyar shi ta haji ya maida ta umra in yayi dawafi yayi safa da Marwa manzo Allah yace ya kunce harami ya sai kanshi sai yace wa man kana ma aku hadiyu yace duk wanda kwa ya koro hadaya manzo Allah yace fala ma'ana kada ya canza niyyar shi ya barta akan niyyar shi kenan ta haji duk wanda ya san ya koro hadaya وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه ذوي قوه للهدي واتو منزل الله صلى الله عليه وسلم ادو وسو مزاجي wadanda suke masu karfi daga cikin su karfi anan ana nihi da karfi wanda yake a ma'anance an gane ko ba karfi ba wanda yake hissi domin me kudi me karfi ne an gane ko shine yace ورجال من اصحابه ذوي قوه zawi quwwati lil hadiyu duk wanda suke da karfi daga cikin sahabbansa kenan suke da wadata wadanda an gane kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu mazaje kenan masu wadata daga cikin sahabbansa su kuma akwai hadaya tare da su don haka falam ta kullahum umra ba magana kenan umra ba ta kasance ba gare su ba magana kenan su canza niyyar su Aisha tace fa dakala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa ana abiki. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya shigo wajena. Aisha tace ina rusa kuka. Saboda in ana cikin tafiya in an yada zango kai tsaye elbukka ake ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daki wanda yake da tanti saboda iska da zafin rana ko tsananin sanyi. To Aisha tana cikin irin wannan daki. Tace sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo wajena wa ana abki halin ina rusa kuka. Fa qala ma yubikiki. Manzo Allah ya ce miki sanya ki kuka ya Aisha. Qult Aisha tace sami'tu ka taqulu li ashabika ma qult. Domin naji abinda kake fada ma sahabbanka abinda ka fada cewa duk wanda bai koro hadaya ba niyyarsa ta haji ya maida ta umra, duk wanda ya koro hadaya kada ya canza niyyarsa. Famuni itul umra. Aisha tace ai an hana ni yin umra ne ko an gane ko. Famuni itul umra ma'ana an sha makance tsakani na da yin umra. Qala sai manzon da tayi wannan kalma sai manzon Allah ya ce wa ma sha'anuki, me yasa miki, ma'ana menene lamarinki, zaki ce famuni itul umra an hana ni yin umra. Qultu la usalli. Aisha sai tace ai bana sallah, bana sallah. Me take nihi da bana sallah? Kinaya ce game da cewa tana cikin hali wanda yake na jinin al'ada, wanda karantarwa ta addinin musulunci duk wani abun da ake jin kunyar bayyana shi to bayyada cewa a fito fili a bayyana iya abun da ya dace ayi alkunya, mai hankali ya gane. An gane ku. Tace masa fala usalli, bana sallah. Qultu la usalli, nace masa bana sallah. Ayi qala sai manzo Allah yace da ita fala ya dirki, wannan jinin al'ada ba zai cutar da ke ba, ba zai tauye miki komai daga cikin ayyukan ki na haji. An gane ku. Fala ya dirki shi lafazin yadi, wannan yadirki an ciro shi ne daga abdayr, shine suke cewa bara yadiru bayra, amma in ka ce barra yadurru sai ka ce durran. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa in tasbiru wa tattaqu la yadirkum kaiduhum shay'a, ko kuma la yadurrukum kaiduhum shay'a. Shine yace fala yadirki, ma'ana wannan jinin al'ada ba zai cutar da ke ba. Anti min banati Adam. Manzo Allah yace ke fa kina ɗaya daga cikin ƴaƴa mata na annabi Adam. Kutiba alayki ma kutiba alayhinna, duk abinda aka hukunta musu aka kaddara musu kema an kaddara miki. Alkatubu anan bi ma'ana at-taqdir, duk abinda aka kaddara musu an kaddara miki. Dan haka sai manzo Allah yace da ita fa kuni fi hajjatiki, wato ki kasance a cikin hajjinki. Kar mu manta ya gabata, manzo Allah yace duk wani abinda mai haji yake yi kema ki abu daya daya ne ba zaki ba shine tawafi sai idan kin samu zarki. Manzo Allah ya ƙara lallashin ta ya kwantar mata da hankali yace asallahu an yarzuqakiha, ya kusanta Allah ya azurta ki da yin umra, tunda damuwarki anan kasancewar ki nan ba maganar yin umra. Manzo Allah yace ya kusanta Allah ya azurta ki. Kuma Ubangiji ta'ala ya tabbatar ma manzansa abin da ya ma Aisha zato game da shi, don a ƙarshe manzo Allah yace su fita su je ta je ta yi umra, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Qalat Aisha sai ta ce fa kuntu, wato na kasance akan wannan hali kenan jinin al'ada hatta na farna mimmina, take cewa har wato muka dawo daga Mina fana zalinal muhassab, wato muka sauka kenan kwarin muhassab, domin kasancewar wannan jini da yazo mata kafin a shiga garin Makka. Aka shiga garin Makka har aka kai ran 9 ga wata aka fita Arafa, jini bai tsaya ma Aisha. An gane ku. Jini bai tsaya ba, sai bayan an fita ne jini ya dakata ma Aisha. To da aka gama ayyukan haji kenan kuma ran 13 ga wata sai aka zo aka sauka a nan kwarin muhassab, domin a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi azhar, yayi al'asr, yayi magriba, yayi isha. Shine tace hatta na faruna min Mina, tace sai da muka dawo daga Mina fana zalinal muhassab, muka sauka wadul muhassab. Fada'a Abdurrahman, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kirayi dan uwana Abdurrahman. Faqala, sai manzon Allah yace da shi ukhruj bi ukhtika min al-haram, manzon Allah yace ka fita wato da ɗan uwarka Aisha daga cikin kenan sasannin harami na Makka. kamar yanda ya gabata manzo Allah ya ce mata ya goya ta akan raƙumi su fita su je can attinigi faltu hilla bi umra manzo Allah ya ce ta dauko wato harami domin yin umra anan shine kaida malamai suka ce duk mutumin da zai yi umra a birnin Makka dole sai ya fita kenan wajen harami sai ya fita wajen harami duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa in zaka yi in dai a birnin Makka kake ba sai ka fita daga cikin gidanka kawai zaka iya daukar harami ka zo masallaci kai umra yana hujja suka ce duk a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu sahabin da manzo Allah yace ta bayan gari in ba Aisha ba kadai da aka samu manzo Allah yace Abdurrahman ya huye ta suje can tali'il wato ta dauko harami don haka wasu malamai suna ganin ba sai ka fita ba amma jumhurin malamai wannan shine dalilin cewa mutumin da ke birnin Makka idan zai yi umra dole sai ya fita bayan gari ya dauko harami sannan ya shigo kamar yanda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ukhruj bi uktika min al-haram ka fita daga cikin harami wato da ɗan uwarka faltu hilla bi umra wato ta dauko niyya ta umra a shigo ai kuma furuga min qawatikuma manzo Allah yace sannan ku yi kokari ku gama tawafi idan kun gama tawafi manzo Allah yace antabirukuma haguna ina jiran ku anan kinan wadul muhassab nan ne manzo Allah ya musu alƙawarin in sun je sun gama kenan su dawo su tarar da shi nan Aisha take cewa fa ataina fi jawfil layli sai muka dawo wato a cikin tsakiyar dare fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu faraktuma kun gama umraku qultu na'am Aisha tace nace kwarai fanada birrahili fi ashabi manzo Allah sai kira yayi shelar cewa jama'a su tattara kaya kuma tafiya za a yi an gane ko fartahala an-nas jama'a duka sai suka lauta kaya wa man dafa bil baiti qabla salati subh da duk wanda yayi dawafi wato kafin sallar asuba kenan duk wanda yayi dawaful wada gaba ɗayan su kowa sai lauta kaya kenan za a kama hanyar Madina saboda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda bayani ya gabata bayan ya dan yi bacci a nan wadul muhassab a cikin dare bayan Aisha da dan uwanta sun tayi tal'im manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yaje masallacin harami na Makka domin yin dawafi na ban kwana to dan haka shine tace da duk wanda yayi dawafi kafin sallar asuba kenan jama'a sai suka lamta kuma kharaja sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga birnin Makka muwajjihan ila al-Madina muwajjihan ay mutawajjihan yana mai fuskantar Madina kenan don haka a takaice anan abin da muke so mu gane shin Aisha da ta gama umra babu dalili anan da ya nuna cewa sun yi tawaful wada duk da cewa wannan yana cikin dalilan da wasu malamai suka tafi akan cewa wato ibadu bi waɗanda suke masu kama da juna suna iya dunkulewa a lokaci guda don haka wasu malamai suke gani in akwai dawafi na wajibi a kanka misali dawaful ifada baka yi ba ko kuma dawafi wanda yake na umra kai tsaye in kai wannan dawafi ya tsaya maka shine dawaful ifada kuma shine matsayin dawafi wanda yake na ban kwana ga mutumin da ba zai sake zama a Makka kenan ba sai ya maimaita ba an gane ko wanda suke ganin cewa ibada biyu kenan ana iya dunkule su a lokaci guda to dan haka kenan bayan wannan umra da Aisha ta gama babu dalilin da ya nuna cewa sun yi tayi dawafi wanda yake na ban kwana domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan kun gama dawafin ku kenan dawafi wanda yake na umra kenan sun gama manzo Allah ya ce to ina jiran ku ana kenan shine anan Aisha tace da muka dawo muka ce masa mun gama to a lokacin nan sai ya shela a cikin jama'a sa cewa ayi shirin tafiya jama'a da duk wanda yayi dawafi duk da cewa man dafa bil baiti qabla salati subh yakan iya kasancewa kenan min babi abdul khas alal ab kenan duk jama'ar da suka yi dawafi kenan wannan gaba ɗaya sai aka lauta wato a lokacin kafin sallar asuba kenan gaba ɗaya sai aka lauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hanyar Madina to dan haka anan abin da muke so mu gane duk mutumin da yayi umra ya gama in dai a ran nan zai bar Makka to ba maganar sai yayi tawaful wada amma in ka gama umra ka kwana a Makka to wannan in a ran nan ba za ka bar Makka to wannan akwai tawaful wada akan ka wanda tawaful wada bayani ya gabata shi ma matsayin sa wato wajibi ne babu ma yufa'alu bil umrati ma yufa'alu bil hajj. Qala haddathana Abu Nu'aym huwa al-Fadl ibn Dukayn. Qala haddathana Hammam huwa ibn Munabbih. Qala haddathana Ata huwa ibn Abi Rabah. Qala haddathani Safwan ibn Ya'la ibn Umayya. Ya'ni ana abihi radiyallahu an anna rajulan atan nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa huwa bil jirana wa alayhi jubbatun wa alayhi atharul khaluq aw qala sufra faqan kayfa ta'muruni ana asna'a fi umrati فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فسُتر بثوب ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي فقال النبي فقال عمر رضي الله عنه تعال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له قطيط وأحسبه قال كقطيط البكر فلما سري عنه قال أين السائل عن الأمرة اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخدوج عنك وأنك الصفرة وصنع في أمرتك كما تصنع في حجك قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه رضي عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما فقالت عائشة رضي الله عنها كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه وكانت منات هذو قديد وكانوا يتهرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا أمرته لم يقف بين الصفا والمروة وتوانا بابي نيوان دكي بياني كما دا أبن دي زودة منزان الله صلى الله عليه وسلم شوا أمرا أنا أي كتئرن أبن دا أكي أي كتاوا أحج سيدي أبن دا دليلي يبن بنتا دو أبن دا زاكي أجكين حجتو أمرا ما أنشر أنتا gane ku sai abinda dalili ya bambanta domin a umra babu tsayuwa Arafa babu kwana a Mina babu maganar jifa da sauransu amma duk abin da ya shahi irin mahzuratul ihram abubuwan da aka haramta mai haji ya aikata to haka shi ma mai umra kamar yanda bayani zai zo nan gaba shine anan wato hadisin Safwan ibn Ya'la ibn Umayya daga mahaifinsa shine Ya'la ibn Umayya Allah ya kara masa yadda Ya'la ke cewa lalle wani mutum ya ji ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wanda ake kiran shi da jirana wanda yana kusa da Makka wa alaihi jubbatun shi wannan mutumin da ya je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jikin shi akwai nau'in rigar da ake kiranta da jabba a Hausa an gane ko a Hausa ma jabba ake ce mata riga ce wanda ake yin ta amma hannuwanta ana yin su wato kankana ita ce dai kamar shigar riga wanda take ta dari da ake sawa mai dan kankana hannu an gane ko jabba daban jallabiya daban. Jallabiya ita ce ake kiranta jilbab, doguwar riga daga sama har zuwa ƙasa. Jamun sa ne jallabiya. Da ake cewa jallabiya wannan larauci ne Hausa ta dauka. Haka shi ma jabbakin larauci ne, ba a canza komai ba a cikin shi. An gane ko? Duk da cewa a larabcin jubba ake ce ba, a Hausa kenan sai a ce jabba. Wa alaihi atharu qalu, wato a jikin wannan riga tashi kuma akwai gurbi, wato na turare. An gane ko? Turare da ya sanya ma wannan riga tashi duk gaya a jikinsa. Aw qala sufra, ko kuma wani rawaye rawaye kenan abun turare. Fa qala, sai ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kaifa ta'muruni an asna'a fi umrati, yace ya rasulullahi yaya zaka umarci ni na aikata a cikin umrata, yaya ya kamata in yi? Ina nan me zamu gane? Duk lokacin da al'amari ya rikita gare ka, ka kasa gane hukunci, to ka tambayi masana kamar yadda Allah ya umarni game da haka. Don haka anan takanas sai zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kaifa ta'muruni, yaya zaka umarci ni an asna'a fi umrati, in aikata a cikin umrata. Fa anzalallahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tanka masa ba, bai bashi amsa ba. Don haka shine yake cewa nabiyyun bighayri alwahyi la yatasarraf, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne wanda baya kadan gaban sa ya aikata wani abu ba tare da sako na Ubangiji subhanahu wataala. Don haka anan shi wannan da ya masa tambaya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bashi amsa ba, shine anan ya ala yace fa anzalallahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Ubangiji ta'ala sai ya saukar ma manzon sa, wato wahayi ya fara sauka. Fasutira bi sau, wato sai aka lullube shi da wani mayafi wanda ta fuskar sa suke gane cewa alamun wato wahayi ya fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin wahayi yana sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya, jikinsa canzawa, fuskarsa canzawa take, fatar shi ta ringa takurewa. Shine anan yace wadidtu anni qadra aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa qad unzila alaihi alwahyu, ya annabi Umayya yace wallahi nayi guri na so a ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin wahayi na sauka gare shi, in ganshi wayaya kamar shi take lokacin da wahayi yake sauka. An gane ko? Wannan kenan shi dan yaga kat, ba wannan bane ba kawai naka gani haka na ganin kardawa na bada labari, a'a, domin ya ga menene fa'ida, menene matsayin yanda halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake idan wahayi yana sauka kenan, shi ma ya rawaito cewa ga yanda yake. Fa qala Umar, Allah ya kara masa yadda da aka yi dace kwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga hali wanda yake na saukar wahayi, sai yace ma ya annabi Umayya ta'al, yace zo, ayasurruka an tanzura ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa qad anzalallahu alaihi alwahyi, shin ko kana buƙatar kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin wahayi na sauka gare shi? Qultu na'am, ya ala, yace sai nace ma Umar kwarai da gaske, kenan cigiyar sa ta samu. Farafa'a tarafa thawbi, wato sai ya daga masa gihin kenan wannan mayafi da aka lullube manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazartu ilayhi, yace sai na kalle shi, lahu gadidun wa ahsibuhu qala ka gadidil bakar, wato manzon Allah yana shunkuri, irin shunkuri wanda yake na dan taguwa. An gane ko? Gadid abinda ake fada shine in ma ka ce shunkuri ko ka ce nasari, irin wanda mai bacci yake fitarwa. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wahayi yana sauka gare shi, to yakan canza, sai ya zamanto kuma yana fitar da irin wannan sauti, irin na mai bacci kenan, shine shunkuri ko kuma wato dan taguwa lokacin da aka makure shi. Shine yake cewa ya giddu gadidal bakri shudda khinaqu, shine yace lahu gadidun, yace yana nasari. Wa ahsibuhu qala ka gadidil bakar, yace ina zatan iya abin da yace mun ka gadidil bakar, wa ana kaman shunkuri wanda yake na dan taguwa. wannan kenan dai daga cikin alamomin gane cewa wahayi na sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma surriya anhu lokacin da aka yaye masa ma'ana wahayin ya gama sauka qala sai manzon Allah ya ce aina sa'ilu anil umra ina mai tambaya game da umra an gane ko wannan mutum ya matso manzon Allah sai ya ce masa ikhla an karjuba yace wannan riga maza fitar da ita wannan dalilin da yake nuna mana dole ne idan a matsayin ka na namiji dole ka tsireta game da dukkan wata tufa wani tufa wanda yake dinkekke dole sai dai ka daura wannan zani wato ka yafa mayafi don haka manzon Allah ya ce masa ikhla an karjuba ma'ana wannan jabba manzon Allah ya ce cireta wanda sai la athara la khaluqi anka wato gurbin turaren da yake jikin ka manzon Allah ya ce je ka wanke shi wa anki sufra wannan rawayin rawayin da yake jikin ka da turare manzon Allah ya ce mazan tsarkake shi lafazin wa anki min al inqa ne idan aka ce al inqa shine bi ma'ana at tadhir tsarkake abu wa anki sufra wannan rawayin rawayin na turare manzon Allah ya ce mazan tsarkake shi wanke shi wasuna fi umratika kamata suna fi hajjik manzon Allah ya ce ka aikata a umrarka irin yanda kake aikatawa a haji kenan ana abinda muke so mu gane duk wani abinda aka haramta ma mai hajji kenan mahzuratul ihram haka mai umra ma an haramta masa an gane shine abinda yake nihi kenan don haka yace masa yaje ya cire wannan riga sannan kuma wannan gurbi na turare dake jikin sa maza yaje ya wanke a wannan hadisi na gaba wato Urwa ibn Zubair yake cewa na faɗa ga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mata yadda wa ana yawma idhin hadithu sin yace a lokacin ne ina yaro wannan kenan yake nuna mana yanda magabatan kwarai suke tantance riwaya a lokacin da ya faɗa ga Aisha kin sai da ya gaya mana menene matsayin sa a wannan lokaci yana yaro garai nace da ita a ra'aiti qaulullahi tabaraka wa ta'ala nace ba ni labari game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace inna safa wal marwa min sha'airillah lalle safa da marwa wato alamomi ne daga cikin alamomi na bautar Allah wanda ya shar'anta ma bayin sa fa man hajjal baita aw itamara ubangiji ta'ala yace duk wanda yayi haji ko yayi umra fala junaha alaihi ba laifi a kansa an ya qawwafa bihima wato da zai kai kawo tsakanin Safa da Marwa Urwa yace fala ara ala ahadin shay'an Allah ya qawwafa bihima yace ni fa bana ganin wani abu na laifi akan wani mutumin da ya gama haji ko umra bai yi dawafi bai yi Safa da Marwa ba ci iya abin da ya fahimci aya chai fala ara ala ahadin shay'an yace bana ganin wani abu na laifi akan wani Allah ya qawwafa bihima da bi dawa bi Safa da Marwa ba in ka gama haji ba kai Safa da Marwa ba a wajen Urwa ba ka da laifi a lokacin da yake wannan magana yake da shi a iya fahimtar da ma ayar kira yana ganin Safa da Marwa ba sa daga cikin abubuwan da Allah ya wajabta ma bawa a cikin ayyuka na haji saboda in aka ce ba laifi akan abu to me ake nihi kenan abu ne wanda yake halak Ubangiji ta'ala ya ce fala junaha alaihi an ya qawwafa bihima shi sai ya fahimci cewa yin Safa da Marwa matsayin shi kawai halaka ne in kaga dama kai in kaga dama ka bari shine yace fala ara ala ahadin shay'a bana ganin wani abu na laifi akan daidai da mutun daya Allah ya qawwafa bihima idan bai yi Safa da Marwa ba abinda ake nihi Allah ya qawwafa bihima Allah ya sa kenan bihima bai yi kai kawo tsakanin Safa da Marwa Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce kalla tace ko daya ba haka bane law kanat kama taqul da a ce ayar ta kasance kamar yanda kai kake fada kanat wala junaha alaihi allahi ya tawafa bima kenan da ta zaman tu ba laifi kawai mutumin da yayi haji ko umra ba magana da yayi dawafi in ya ga dama yayi in ya ga dama ya gure Aisha tace masa inna ma unzilat hadhihi alayatu fil ansa ka san da cewa wannan aya an saukar da ita ne game da mutanen Madina kanu yuhilluna limana wanda sun kasance suna daukan wato niyyar su ta haji wato ga gunkin su wanda yake mana in sun yi zawa suke siyu da wafi da gunkin su wanda ake kiran shi mana da su da wato kabilar da ake kiran su Gassan gunkin su ne wanda a haji in sun zo wannan gunkin shine suke zawa suke da wafi da shi gunkin da ake kiran shi mana to in sun yi dawafi da shi ba sa yin dawafi da Safa da Marwa, suna kyamar su sanya ma gunkin su mana wato kishiya, amma kuma suka sanya ma mahalicin samai da kasai da abin da ke tsakanin su kishiya. Suna kyamar tunda suna anan gunkin su suke zawa su yi dawafi da shi, to ya za a yi kuma su je su yi dawafi su yi kai kawo da wannan Safa da Marwa wanda asali su ma da wato kasancewar su kuma kani shine. Sai yake cewa wakalat Aisha tace wakalat manatu hazwa kudai, yace ita gunki na mana wato ta kasance anan kusa da dabra da alkariyar da ake kiranta kudai, tana kan hanyar tsakanin Makka da Madina. Wakanu yataharrajuna an yatufu baina Safa wal Marwa, suna ganin suna jin kuncin wato su zo su yi dawafi wato tsakanin Safa da Marwa, wanda a jahiliya suna kyamar haka ba sa yi, to yaya za a yi a musulunci kuma su zo su yi? Bayan Allah ya azurta su da musulunci sai suke jin kunci a zuciyarsu a zo hajji kuma su je Safa da Marwa wanda a jahiliya da ba sa yi. Falamma ja al-islam, da musulunci ya zo, sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zalik, sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da haka kenan halinsu yadda suke a jahiliya. Shin yanzu suna iya zuwa su je su yi domin suna jin kunci a cikin zuciyarsu? Fa anzalallahu ta'ala, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya, inna safa wal marwata min sha'airillah fa man hajja al baita aw itamara, ubangiji ta'ala yace duk wanda ya haji ko ya umra, fala junaha alaihi an yatawafa bihima, ba laifi akan sa wato da zai yi dawafi yayi kai kawo game da su. Kenan wannan amsa ce aka ba su daidai da tambayar su, kuncin da suke ji ne, to anan Allah ya ba su amsar cewa ba laifi, an gane ko? Amma ba dan wannan nasu yana nuna cewa Safa da Marwa ba wajibi bace ba, bal ma Safa da Marwa rukuni ne daga cikin rukunin hajji, kamar yadda anan Sufyan da Abu Muawiya suka dada a riwayar su daga Hisham ibn Urwa daga mahaifinsa Urwa daga Aisha, Aisha sai take ce masa ma atamma Allahu hajjal mar'in wala umratahu lam yatuf baina Safa wal Marwa, ubangiji ta'ala ba zai cika ma duk wani mutum hajjinsa ko umrarsa, mutumin da ya gama haji ko umra bai yi Safa da Marwa, ubangiji ta'ala ba zai cika masa hajjinsa ko umra ba ta yi ba. Dan haka Safa da Marwa rukuni ne daga cikin rukunin hajji, kuma rukuni ne daga cikin rukunin umra, amma ayar ba tana nihin cewa Safa da Marwa matsayinsa halaka ne kamar yadda shi wannan Urwa haka ya fahimta. To Aisha ta nuna masa cewa ba haka bane ba, ya kuskure kenan a wajen fahimtar shi, an gane ko? Dan haka kuma dole ya dawo akan abinda Aisha ta fahimta, akan kuma yanda haka ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake nihi, ba yana nihin cewa Safa da Marwa matsayin shi halaka ne, a rukuni ne daga cikin rukunin haji. Dan haka dan an ce ba laifi, wannan kenan amsa ce aka ba daidai da waɗanda suka yi tambaya. A takaice kenan wannan na nuna mana duk abinda mutum yake yi a cikin hajjinsa haka zai yi a cikin umra, sai abinda dalili ya bambanta. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.